Rasulullah masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da wannan lokaci da kuma sake haduwa da ku a cikin wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Sunana Engineer Abdullahi Adam Musa. Wannan shiri yana zuwa muku da ranar Talata da daddare daga Al-Ansar Studio dake Sharada Phase 2 birnin Kano. Wannan kuma shine shirin mu kashi na 59 a yau 2 ga watan Rajab hijira 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan 12 shekara ta 2025. Kamar kullum muna tare da babban malamin mu Associate Professor Abdullah Usman Umar Gadan Kaya. Muna yi wa malam barka da zuwa.
To, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على الاتمان الاكملان على خير خلق الله اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اتاره da bace lokaci ba za mu shiga cikin shirin mai tambaya ta farko bayan sallama take cewa tana aiki a Saudiya sai aka hana ta kudin ta kimanin naira 1,150 inda take aikin kenan. So sai ta yanke shawara ta ce idan sun ajiye kuɗi za ta dinga ɗauka a hankali har ta tara wannan kuɗin da ake binta. Shine take tambaya, tana da laifi a wajen Allah. Sannan kuma na biyu take cewa matar da take aiki a gidan ba ta da aure, wai tana kawo maza gidan amma yaranta ba su sani ba. So shine take cewa nan ma dai ta ce ta rufe wata kofa yaran. So shine take tambaya in tayi hakan tayi laifi.
To, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, lokacin da wani ya ci hakkinka ya rike maka hakkinka, to sai ka nemi Allah tabaraka ta'ala ya karɓo maka hakkinka, sannan kuma ka nemi shi ma ya baka hakkinka. Amma kai bai halatta ka ci hakkinsa ta hanyar zalunci ko ta hanyar sata ba. Yanzu wani abin da kika yi, in kin yi sunansa kin yi sata, so bai kamata ki ba, haramun ne. Kuma akwai laifi, ki bar wa Allah, ki tabi su biya ki. Amma kar su miki sata, kar ki musu sata. In kin musu sata zai sawo su kama ki, su daure ki, ko su koro ki gida ma. Abu na biyu, wancan kuma hana barna ne kika yi. Da haka kin ga ana yin abu ba daidai ba, kuma kika toshe aikata wannan barna. Wannan ba laifi kika yi ba, daidai kika yi. Allah ya baki lada. Na'am.
No, ta rufe kofar ne saboda 'ya'yanta kar su ga waɗannan ma.
Eh, shi ne ta hana barna, sai ta rufe, ta hana ka a gani.
Okay.
Yawwa.
So, wai rufa mata asirin da take ba laifi?
A'a, okay, ba rufe kofa ta yi don saboda kada 'ya'yanta su gani ba?
A'a, ta rufe kofa ne saboda yaran kar su ga mamansu tana kawo maza. So, tana rufa mata asiri kenan.
A, bai kamata ba. bai kamata ba ai dan indai da yadda zasu yi, kamar in manya ne zasu iya gani su yi magana, to banda ta bari su gani su yi magana shi fa alheri da akan a rufa mata asiri tana aikata barna. Irin wannan aya sinin ce kamata a tona, bai kamata a kyale ta ba. Allah shiryar da su, Allah gyara halin su, Allah shiryar da su. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa kasar da take lokutan su sun bambanta da na Najeriya. Su bi ne dai a wajen mijinsu, ɗaya tana Najeriya, ita wacce take tambaya tana ƙasar waje. So ta ce idan ta kira shi a waya yana tare da matarsa a cikin gida, sai ya ke ɗauka. So saboda dare ne mostly, sanda ita take tashi, sanda za ta kira a nan. Ta ce ko da emergency ne ya kama matan kiran, ma'ana kira na gaggawa, baya ɗauka. Akwai lokacin da sai da ta kira wata ma a wayar, ta ce ta haɗa ta da mijinta da ya ji kuma ita ne ma sai ya ƙi karɓar wayar. Shine take tambaya hakan da ake ana mata daidai ya kamata a dama.
Na farko, ita ma tana yin ba daidai ba, shi ma yana yin ba daidai ba. Ita ta daina kiransa a lokacin da yake lokacin hutunsa, lokacin baccinsa da yake tare da iyalinsa. Nan mata suna da irin wannan fitintunan, su ma irin nasu. Ki daina kiransa a lokacin da yake tare da matarsa, lokacin hutunsa, lokacin baccinsa, lokacin hakkin iyalinsa. Sai dai idan kira ne na larura, na dole, na rashin lafiya, na uzuri, wannan kuma kowa riga sani. Shi kuma idan bai dauka ba, sai a masa text, sai a ce larura ce ta kaza, a tura masa da text ba sai ya dan kira shi wata text message sai a nuna masa cewa gashi matsala ce ta sa ake kiransa. Wannan shine abin da ya kamata ta yi saboda kada ta shiga haƙƙin yar uwarta, kamar yadda ita bara ta ji dadi ba shi ma ba zai ji dadi ba. Abu na uku, idan garin Allah ya waye sai ta kira shi sai ta yi masa bayanin wannan abin da yake mata cewa ba ta jin dadi, kuma ya ba ta shawara yayi kamata ta yi in tana so ta yi magana da shi kira na gaggawa. Shi sai ba ta tsarin da za ta rayu a kai, ba ita ne za ta kirkire sai ga yanda take so ba. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkali. Wannan take cewa idan ta kwanta bacci takan yi mafarki ana alaka da ita maza daban-daban. So wani lokacin ma ta ce wanda ta gani a ƙarshe a dare ko da a waya ne shi take mafarkin yana alaka da ita. So takan yi istighfari, ta ce tana yin azkar kafin ta kwanta. Sannan ta ce wai tana son kuɗi gaskiya. To wai har mafarki take ga ta taje wajen boka ana shirye-shirye a nuna mata yadda za a yi ta samu kuɗi. To shine take neman mallam ya bata shawara da kuma addu'a.
Na farko dai duk macen da take yawan mafarkin ana saduwa da ita akai-akai shedanu ne, aljanu ne. Ko da kina yin addu'a ta kila addu'ar ba daidai kike yi ba, ko kina cikin gaggawa, ko kuma kina yin ta ba ma ta ƙarin sunna ba. Annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama idan za a kwanta bacci a kulu wallahu kafa uku, falaki kafa uku, nasi kafa uku, a hura sai a shafa a jiki gabaki daya ta ko ina da ko ina, inda mutum ya samu dama sai ya shafa. Sannan ki karanta ayatul kursiyu, wanda Allah ya ce duk wanda yake karanta ayatul kursiyu da aka mai dan gadi na musamman yana gadinsa idan ya karanta ayatul kursiyu inda ya kwanta bacci. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 shi ma ana idan za a kwanta bacci. Sannan ki rinka hadawa da alwala, zaki kwanta ki rinka kwanciya da alwala. In Allah ya sa da kika kula da wadannan zaki daina wadannan mugan mafarkai. Mafarkai ne na banza wadanda ba su da amfani duka, da na neman kudin da kuma shi wannan wanda yake mafarki ana saduwa da ke. Allah ya yi miki, Allah ya sauke. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana tare da wani wanda ba musulmi ba, kullum idan ya zo wajen shi ya zo ɗakin sa yana masa sallama, idan bai amsa ba wai sai wanda ba musulmi bai ta jan haushi yana. Sannan kuma idan aka ce aka faɗi sunan Annabi shi ma dai yana cewa sallallahu alaihi wasallam. To shi yace yayi da shi ya musulunta yaki, shine yake tambaya wai ya dace ya ci gaba da yi masa sallamar.
To na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ka'ida, idza sallama alaikum ahlul kitabi faqulu wa alaikum mutafaqun alaihi. Idan ahlul kitabi yahudu ko nasara suka yi muku sallama to ku ce musu wa alaikum. A wata riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tabda'u al-yahud wa an-nasara bis-salam wa taruhum ila atiyatihi, haka annabi yake. Kar ku yadda ku fara wa Yahudu da Nasara sallama, kar ku fara yi wa Yahudu da Nasara sallama. Musulmi baya fara yi wa Kirista ko ya fara yi wani ba Nasari ko ba Yahudi ko na kafiri ko na arni, ba a fara mai sallama. Sannan wanda Allah ya ce in ana tafiya a hanya to a mai da su gefen hanya. Wannan idan ana aiki da gwamnatin musulunci kenan a shari'a. To wannan shine kaidojin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kafa mana. Wancan hadisi na Bukhari da Muslim ya nuna mana in sun mana sallama to ga abin da zamu amsa musu, wa alaikum. Ana amsa musu ya ce wa alaikum. Hadisi na biyu shi kuma kar mu yadda mu fare su da sallama, kan mu fare mu sallama, mun hadu da su kar mu sallama sai dai mu ce barkan ku dai kuna lafiya. To sai malamai suka yi sharhi da bayani cewa akwai riwaya da ta zo cewa idan ba Yahudi ko ba Nasari ko wani kafiri ya zo ya maka sallama wacce take ba cikakken sallama ba, to shine za ka ce masa alaika, alaika ko wa alaika, ko in su da waya ne wa alaikum, kamar yadda Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin Allah ya masa rahama ya yi bayani. Abu na biyu, idan ya maka sallama lafiyayya sallama assalamu alaikum normal ka ji ta fito sosai, to ya halatta kace da shi wa alaikum assalam. wa'alaikum salam ko alaikum salam suka ce saboda Allah yana cewa wa idza hujjitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha idan an gaishe ku da gaisuwa to ku mai da irin abin da aka muku gaisuwa ko wanda ya fi shi so suka ce anan ayar bata ce ku mai da ga iya musulmi kadai ba banda mushrikai ko kafirai ba daka da wannan aya da yawa malamai suka ce ya halatta idan sun maka sallama ka mai da musallama wa idza hujjitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsani minha aw rudduha daga cikin malamai akwai waɗanda suke ganin ba laifi a maida musu sallamar musamman ana zaman lafiya kuma akwai maslaha Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yana daga cikin masu wannan fatawa Allah ya masa rahama da haka za a iya maida musu sallama in ya maka sallama sai ka ce wa alaika ko wa alaikum ko wa alaikumus salam idan ya maka sallama lafiyayyen sallama ko alaikas salam wannan shine abin da malamai suka bada fatawa Allah ya musu rahama na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa sun kai wata uku da saurayinta suna soyayya amma yana da saurin fushi gashi ba yadda da laifinsa ko da ya bata mata rai sai dai ita ta bashi hakuri tace dalibi ne a wata jami'a ta musulunci yanzu haka tace kuma wani lokacin yana mata zantukan banza idan ta masa magana tace babu kyau sai ya ce mata wai kadaici ne da kuma rashin aure yake damun shi tace ta rasa yadda za ta yi da shi kwata kwata baya jin kunya fada mata maganganu na batsa balle ya ji tsoron Allah tace idan ta ce ta dina sai ya ce wallahi bai san ta idan ta ce ya dina sai ya ce san ta yake yi sosai shine tace dan Allah mallam ya baya ta shawara ya za ta yi
shawara anan shine na farko dai duk mijin da zaki aura ki tabbatar ki aure mai hakuri ki aure mai iya jure miki ki aure wanda koda kin bata masa zai iya daurewa ya miki akuwa amma wanda tun baki aure shi ba yake ta fada yake ta fushi yake ta bala'i yake ta balahira to alamu yana nuna in ya aure ki mahalinsa ne zai miki azaba kuma zaki sha wahala hannunsa alamu yana nuna haka dan haka ko dai ya daina a cigaba da mu'amalar nan da shi ko kuma in bai daina ba to ki san fawa zaki aura ki san zaki je ki aure yaji ne da tattasai ko kuma citta zai ta gasa ki zai ta miki azaba kuma ba zai iya yi miki hakuri ba yanzu ma da yake farauto ki yake neman ki yana son ki zai aure ki baya iya miki hakuri wallan ta ki riga kin shiga gidansa kuma ai shi abin da Allah ya yi zaki gamu da bakin ciki ne da bacin rai gaskiya inda yake ka kuskure kika aure shi yana da wannan halin abu na biyu ina ba wa 'yan mata shawara duk namijin da ya zo neman ki yake nema ya koya miki barna ya lalata miki tarbiyyar da iyayenki suka miki kuma yake miki maganganu na batsa na haram to a hana shi kuma a yi masa bayani kararai ya gane cewa wannan abun haramun yake yi kuma a koya masa idan bai sani ba cewa wannan abun zai cire wa auren albarka kuma abun tausayi a ce wannan yana karatu a wata jami'a daga cikin jami'o'in musulunci kuma matar da zai aura tana masa nasiha ya gyara amma bai gyara ba kuma a ce wai in kin masa magana zai ce wai soyayya ce to wace irin soyayya ce da zai saba wa Allah ya soki ke wace irin mata ne ke wace irin yarinya ne ya saba ubangijinsa kuma ya soki ya saba Allah ya soki kina ga soyayya za ta yi albarka ki daina sauraron sa da ya fara yi miki waɗannan maganganun ki blokin ɗinsa ki rufe shi kurin tunda ya damu da ke nan zaki gane yana son ki da gaske din zai tabi to nan zaki gane in ya dada dawa sai ki ce abin da yasa ne blokin ɗinka saboda wannan maganganun ki ga mun na fasikanci ba daidai bane kuskure ne to in yana son ki da gaske zai dawo in kuma ba da gaske yake ba ƙarya yake to zai fushi ya tafi babu wani damuwa dan ya fushi ya tafi da mun fasiki ne yana aikata fasikanci ne lalle ki hana shi kuma lalle karki goyi bayan wannan abun kuma karki yadda ku ci gaba da rayuwa da sabon Allah ina jiya miki tsoron in kun ci gaba da mu'amala da shi haka Allah zai iya cire muku albarka a cikin auren ku doko aure a inda za ku zama ku masifa a rayuwar ku Allah kiyaye Allah kare na'am
Allah saka da alkhairi wannan yake cewa dan Allah ya taimaka mishi take cewa a taimaka mata da shawara mijinta baya ba ta haƙin aure tsawon shekara 5 ta ce kuma ta ce ya sauke mata yaƙi idan ta sanar da iyayenta sai su ce wai ta yi haƙuri ta ci gaba da addu'a ta ce masa akwai hatsari a cikin zaman da take yi ta ce da an haihu da shi inda aka yi ciki shikenan zai kaurace mata, ba za ta ƙara ganin shi ba, ba zai dinga kusantar ta ba kwata-kwata. Shi ne ta ce dan Allah a ba ta shawara ya zata.
Shawara a nan ita ce su kullum iyaye suna ba mace haƙuri don kada ta kashe aure ta zo ta zauna musu a gida. Abu na biyu kar ya zama aibu a gare su a ce auren yarsu ya mutu. Abu na uku kuma watakila akwai tunanin kada a zo a ɗora musu nauyi. Wannan su ne kaɗan daga cikin dalilan da wasu iyaye suke cewa ya haƙuri ya haƙuri. Abu na biyu yana da kyau ya haƙuri idan akwai hanyar gyara. Ni ma ina goyon bayan a yi haƙuri ɗin idan akwai hanyar gyara. Ya gyara ya daina abubuwan da yake yi, kuma su iyayen da suka ce su yi haƙuri ki haƙuri su kira shi su masa faɗa. Ba wai ke a ce ki haƙuri shi kuma a bar shi ya ta aikata ɓarnar da yake yi ba. Da wannan zalunci ne kuma wannan ɓarna ce. To su iyayen sai su kira shi su masa faɗa. A ba shi lokaci a gani. In ya gyara alhamdulillah, in bai gyara ba ki auna ki duba ki gani da zaman ki a cikin wannan ƙasƙanci da damuwa. Da kuma fitan ki daga gidan. Ki je ki sake sabon aure. Wanne ne zai fi miki alheri kuma wanne ne zai fi miki sauki. Haka idan kin nemi ya sauƙaƙe miki akan wannan hali nasa mummunan hali, ba ki saba wa Allah ba kuma ki dage ya sauƙaƙe miki Allah ba ki wani miji ba shi ba. Idan ku kina ganin in kin rabu da shi za ki cutu ‘ya’yanki za su cutu, kuma za ki tozarta ko za ki wulaƙanta. To ki ci gaba da haƙurin kina addu’a har Allah ya kawo miki mafita zuwa wani lokaci. Amma dai zama ƙarƙashin irin wannan mutumi wanda yake cike da zalunci, in mace ta nemi a sauƙaƙe mata ba ta saba wa Allah ba. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana da mata biyu, yace sun yi soyayya da amaryar, yana tunanin ma ya san halinta, amma sai da suka aure sai ya fahimci ina ashe bai ma san halinta ba, tana da tsananin kishi ta yadda ta ki ta alaƙa da uwar gidansa gaba ɗaya. Idan ya mata magana sai ta ce fuska biyu ce ai da ita. A gaban shi sai ta yi mai faran-faran, amma a bayan idan shi sai ta murtike mata duk yadda za ta yi, duk yadda zai ya haɗa kansu. Wallahi ya ce yarinyan nan fa ta tirje. Ya ce idan kuma suna biki a gidansu sai ta kai 11 ba ta dawo ba. Idan ya yi magana wai iyayenta sai su ce wai ai zamani ne ya canza, yanzu biki na dare ne fa. Ya ce kuma shi yana da doka a gidansa, ba a wuce magariba in dai ba da lalura ba. Idan ya mata magana akan alaƙarsu da matar tasa da waccan ɗin da ya iya, sai ta ce wai kukan daɗi yake ai ba faɗa suke ba. Shi ne ci da
alaƙarsu. To waɗannan bayanai dai da fita ta kawo shawara ita ce a nan duk abin da ya shafi shi da matarsa can yake ba ruwan ki da shi. Yawa duk abin da yake shi da matarsa na can take na sabon Allah na shiga haƙƙin aure ke bai shafe ki ba. Ki je ki mai da hankali akan naki haƙƙin ki.
Ne mijin ne yake tambaya ai ba.
Okay, mijin ne ba matar ce take tambaya ba? Eh to ya mijin yake tambaya akan haka?
Matansa biyu. To ita ɗayar wacce yake tunanin ya san halinta da ya aure ta sai ya zama ta ki ta haɗa kai da.
To shine mai rauni ai malam. Shine mai rauni, na fahimta. Shine mai rauni, ga wuƙa da nama a hannunka. Duk wanda aka bashi wuƙa aka bashi nama ba sai danna mata ba. Ware da gaske. Tunda ta ki ta bi ba ta bin dokar Allah, ba ta bin dokar ka, mai amfanin ta? Tunda bara ai mata nasiha ta gobe kuma iyayenta suna goyon bayanta akan abin da suke na rashin gaskiya, ka sallame ta kawai. Kana da rauni ne, Allah ya shirya ka, Allah kuma ya baka ikon gyarawa. Idan kaga za ka yi jure wannan ƙasƙancin sai ka ci gaba da rayuwa da ita a haka. Amma in ba ka ba, ko ta gyara ko ka sallame ta. Ko ta gyara ko ka sallame ta. Shi ne kawai. In ba ka ba zai affectin rayuwarka da ita da kuma ‘ya’yanku. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa suna soyayya da budurwarsa har wani abu ya shiga tsakaninsu, ya ce dai ba su aikata zina ba, amma dai sun yi lalata sosai yadda ya kamata. Ya ce to yayi nadama har tashin dare yake yana roƙon Allah, Allah ya yafe masa. Ya ce kuma yana santa. So shi ne ke tambaya wai zai iya aurenta?
To na farko dai zina kam sun taɓa ta, sun yi. Ita zina ai ko ba a sadu da juna ba ai ana yin zina. Annabi ya ce al'ainu tazni wa zinaha an-nazaru wal yadu tazni wa dinaha al-batshu wa rijlu tazni wa zinaha al-khuta wal farju saddiqu dhalika aw yukadhibu. Ido yana yin zina, zinan ido, ƙura ido da kallo na sha'awa. Sannan kuma hannu ma yana zina, zinan hannu ya taɓa ƙafa ma tana zina. Zinar ƙafa shi ne a tattaka ta kai inda za a yi ɓarnar. Farji shi yake gaskata wannan ko ya ƙaryata. da ka zina kam kayi zina sai dai wani nau'i ne na zina kai Allah shirye ka Allah ya gyara maka kuma ka ce kana kaunarta kana son ta ka tuba akan abin da kai kai istighfari za ka iya auranta a shari'a in ka tuba ita ma ta tuba Allah ya shigar da ku ya ganar da ku na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan yake cewa yana fama da istimna'i ko ya ce ya daina sai ya ƙara aikatawa abin yana kona mai rai sai ya ji kamar Allah ba zai karbi ayyukansa ba idan wani abu ya same shi ma mara kyau sai ya tunanin kamar wannan sanadiyar istimna'in da yake ya ce dan Allah ya zai ya bar wannan halin abin yana damu
to istimna'i dai haramu ne wanda mun sha ba da fatawa akai wannan haramu ne mutum ya rinka auren hannunsa ko ya rinka auren sabulu haramu ne ka sani kana aikata haram daidai kake da ka ce ka yi kokarin ka daina haram ka gagara yanda zai yi shine je aure ka je ko da bara ko da roƙo ka je ka nemi kuɗi kai aure shine zaman lafiyan ka kawai ba ni da wani abin da zan gaya maka bayan wannan tunda abin yana damun ka ka kasa bari ka je kai aure in kai aure sai ka dawo mana muji za ka ci gaba ko baka daina ba na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta mutumin kirki ne amma yana da wata ɗabi'a wai ta chatting da ƴan mata yana tura musu hotuna wai na baza ta da sai ya za ta yi tai masa magana saboda bai san ma ta san wannan abin ba
to ya aka yi zama mutumin kirki yana ana ho
sai ya tace
aka yi zama mutum ai wannan ba halin mutanen kirki bane
baya ba ta shawara
shawara shine ta gaya masa tai masa nasiha ta ce masa abin da yake haramun ne abin da yake ba daidai bane idan bai fahimce ta ba ta kira wani malamin addini ya masa nasiha fasikanci yake kuma ta gaya masa cewa fa din yanda ya wannan za a zo a ƴaƴansa sannan ƴaƴansa ƴan mata da zai haifa nan gaba ko da yake da shi kuma sai an ɗauki hoton ƴaƴan ku an taharbawa a duniya ana gani dan haka a gaya masa ya kiyaye gaskiya Allah ya kiyaye na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa su bi ne a wajen mijinsa amma ita ce uwar gida tana da yara uku wai idan ta zo ɗakin shi sai ya kore ta ta tambaye shi tsakanin shi da Allah me take mishi kullum amsa ita ce babu komai
ita ce amaryar ko uwar gidan
uwar gidan ce ta ce yan shekara biyu kenan rabon da ya bata hakkin ta na aure kuma ta kasa jurewa ta ce dan Allah ba ta san yadda za ta yi ba
la ilaha illallah wannan zalunci da me kama Allah ya rufa asiri wasu mazan ba sa kyauta wallahi yanzu wannan kan shekara biyu kana koran mace daga shimfidarta shekara biyu kana koran mace daga shimfidarta na mutum zai sa kansa a
dalili
kuma ta tambayi dalili mai ta masa
babu
kan wulakanci ne bai da kirki kuran ya gaji da ita ne ya gaji da ita kuma yake tozarta ta kina da zabi kamar haka ki sanar da iyayenki ki sanar da waliyanki ki biya musu ga abin da yake miki ai masa fada ai masa nasiha a ja masa kunni abu na biyu idan ba zai daina ba sai ki duba ki auna ki gani sannan yana shiga hakkinki ne mai sauƙi miki ne yana shiga hakkinki ne mai sauƙi miki in kuma kin ga zaki iya hakuri akan haka to sai ki je ki ta hakuri ki kula da ƴaƴanki to tunda ba zaki iya jura ba kawai ki ne mai sauƙi miki in dai ya tabbata abin da kika faɗa din na haka yake wannan mijin naki babban azzalumi ne na gaske shekara biyu mace tana zuwa ɗakin ka kana koranta Allah ya sauke Allah ya shirye da shi ki samu wani malami na addini da yake ganin kimarsa darajarsa ki hada ku da shi ko ta waya ne ya masa nasiha ko zai ji tsoron Allah Allah ya shirye da shi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa ita da mijinta shekarar su 17 da aure sai ya ce mata idan ya samu kuɗi zai gyara mata gida da ya samu kuɗin sai ya sayi wani gidan ya aure ta da sai masa magana gyaran gidan sai ya ce mata ai taurabi ba sa taunuwa
ka zo ni samu na kanci
ta bari bayan bikin zai gyara mata ya ce har yanzu ya ke gyara shekara uku kenan shine abin yake damunta take so malamin ba ta shawara
wato idan ana baka fatawa akan wulakancin da wasu maza suke wa matansu hankalinka bai zai dauka ba wallahi wannan ba daidai ba ne ya zalunce ta ya shiga hakinta ba za ka yi mata abu bai kamata ka yi mata ƙarya ba me shawara ki haƙuri ki ci gaba da zaman auren ki gyaran gida kar ya kashe miki aure ba komai ko ya gyara ko bai gyara ba kin Allah ba ki dama ki gyara da izininsa. Idan baki samu dama ba, ki haƙuri, ki ci gaba da zama a cikin haka din, yaran gida kar ya kashe miki aure, musamman wataƙila kina da yaya tattare da shi, amma dai ya shiga hakkinki ya kuma zalunce ki ya kuma cuce ki. Kuma ci gaba da yi masa bayani ta hanyar da ta dace har zuwa lokacin da zai fahimta ya gane, wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa bayan san aurar da yarinya sai aka gane mijin wai bai je na tabba da aka ce a je ai sai ya ce shi AA ne. Ashe AS ne kuma yarinya ma AS. Da shi an ce ana haifa sikila. Shi ne suke son a ba su shawara yanzu wata hudu da auren. Za a raba auren ne ko yaya?
Yanzu dai tunda kun riga kun yi aure, ku ci gaba da zama haka, ku rinka addu'a. Ku rinka shan ruwan zamzam. Ga addu'a, ku rinka shan ruwan zamzam, kuna addu'a. Ma'u zamzama lima shuri bala. Nabi ya ce an sha ruwan zamzam an yi addu'a, Allah yana karban addu'a. Da haka ku je ku yi ta shan zamzam, ku rinka addu'a, Allah ya kiyaye ku da haifan wanda yake sakila. Idan aka yi auren kuka ga an haifi mai lafiya, shi kenan, ku ci gaba da wannan addu'ar, Allah ya kubutar da ku. Dan ba lalle bane din kuma haifi mai sakila. Allah yana iya karewa. Abu na biyu, bayan an yi haifuwar, idan sakilan aka haifa, kuna zaɓi guda biyu, ko dai a dakatar da haifuwar saboda larura, ko kuma a dakata auren shi ma saboda larura. Ko a dakatar da haifuwar saboda larura, ko a dakatar da auren saboda larura. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake cewa yana da aboki wanda baya sallah, ya ce kuma musulmi ne, haka kawai baya yin sallah. Shi ne ke tambaya, ya halatta ya ci gaba da abota da shi ko bai halatta
ba? Bai halatta ba. Bai halatta ba. Fasiki ne kai, zai iya zama ma kafiri. Yawwa, watawa guda biyu, ko dai ya zama fasiki, babban fasiki, ko zama kafiri saboda baya sallah. Wannan ba abokinsa ba ne, ba abokinka ba ne. Mai alari ya ce ko zama da shi ma karkai. Ko zama da shi guri guda karkai, karkai da kai abokantaka da wanda baya sallah. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ƴar uwarta ce ta samu matsala da mijinta bayan ta haihu da sati ɗaya, ya yi mata duka har ta suma. Ta kai ta asibiti, bayan ta samu lafiya suka kai ta gidansu. Yau shekara biyu kenan mijin bai zo ba, kuma bai turo ba. Suka ce idan baya son ta ya sake ta, ya ce ba zai sake ta ba. Aka ce ya zo a shirya, ya yi zuwa, ya ce wai sai dai a tura mishi matarsa, wai a tura mata ita gida. Suka ce a ba zai yi ba. To yanzu ya zaya a raba auren, domin ita ce ta ce wai a ƙasar Togo suke, ta ce babu kotunan musulunci, shi ya sa ma ba su je kota ba. Kuma ta ce a turanta ma kamar ba aure ne su a wajensu, tunda ba a kota suka je aka ɗaura auren ba, masallaci aka ɗaura ba su da shaidar auren can. Shi ne suka yi tambaya ya zasu.
Wannan dai baya son ta. Mace ne da keke illa ta ki shekara biyu bai bi kado ba, kuma ku zo kuna neman komawa. Kar ku koma. Yanda za ku yi shi ne in babu ma kotun musulunci a Togo, ai akwai human rights. Sai su tafi kotun ƴancin ɗan adam. Ai babu bautan, babu slavery ai. Ai ba wanda zai yadda ai ta bautan masa da ya. Ba wanda zai yadda a tabbatar masa da ya haka, bai zai taɓa yiwa ba. Da haka ku tafi ku nemi ƙungiyoyin da suke kula da haƙƙin mata. Akwai human rights, akwai women rights. Sai a je a kai shi ƙungiyoyin da suke bin haƙƙin mata. In Allah ya sa da barakar sa kotun da za ta bi miki haƙƙinki wajen wannan zalunci ne. Allah shirya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah a bawa mijinsu shawara, ita ce uwar gida. Ta ce sun samu matsala da matarsa ko shekara ba su yi ba, har police station ta kai ta. So ta ce ba ita. So to ta kai yanzu ko sun haɗu ba su yi wa juna magana, shi kuma ba ruwan shi. Ta ce ga shi duk iyayenta sun rasu. Ta ce ko yaji ba ta taɓa yi ba. Dan Allah malam ya ba a ja hankalinsa gabaki ɗaya. Saboda ita ba ta san gaba, wani jan hankali da musu da kansu.
To, na farko dai, duk wanda ya auri mace sama da guda ɗaya, wajibi ne adalci tsakaninsu. An Qur'ani cewa wa in khiftum alla ta'dilu fa wahidatan aw ma malakat aymanukum zalika adna alla ta'ulu. idan ba za ku iya yin adalci ba sai ku hakura da mace guda ɗaya, duk wanda ya hada mata guda biyu kenan zai iya yi. Allah ya hana mutum ya karkata zuwa ga wata mace guda ɗaya ya cutar da wata ya shiga hakin wata. Allah ya hana wannan zalunci ne, kuma wannan rashin kulawa da hakin wata daga cikin mata wannan cutarwa ne, kuma Allah fa ba zai bari ba. Barin namiji ya bar matansa suna fada har aje gurin police, a kai gurin yan sanda, wannan rauni ne. Wannan ya nuna cewa namijin bai da karfin da zai iya rike matan guda biyu ta hanyar bada umarni da hanawa da kafa doka a gidansa. Kenan kina auren mijin da yake mai rauni ne, bai da iko a gidansa. To in kin ga zaki iya kame jikinki, ki ja jikinki gefe, ki ta mu'amala ki ta aure da shi kawai, to sai ki daki. Amma zaman ku ba kwa magana ba kwa sallaman, wannan ba daidai bane, kuskure ne. Ya kamata ki mata assalamu alaikum, ita ma ta miki assalamu alaikum, ya kamata ayi haka din. Sannan kuma a ci gaba da yin mijin nasiha, a jaja masa kunne ya gyara. Wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ita ma su biyu ne a wajen mijin su, ita ce ta biyu, ta ce yana da yara shida da matar shi, ta ce ita kuma yanzu shekarar su uku da shi, shekarar ta 23 shi kuma 55. Ta ce tunda aka yi auren nan, idan an zo sabuwar aure azalo yake mata, wai baya son haihuwa. Har suka samu sabani ta koma gida ta faɗa iyayenta, aka yi mai magana ya ce zai daina, amma ta ce da ta dawo bai bari ba. Ta ma ce ta je ta kaiwa mahaifinsa ƙara, ya kira shi ya masa magana ya ce zai bari, amma har yanzu bai bari ba. A cikin haka matar shi ɗaya matar ta ƙara samun ciki, ɗa na bakwai kenan ta haihu, amma ita wai ba yanzu ba. Yanzu gaba ɗaya ta ce ya fita rayuwarta, kuma ta ce ya rabu da ita, ya ce ba zai rabu da ita ba, wai ta kai shi kota a yi kuli, wai a bashi kuɗi, sai an bashi kuɗi sannan zai rabu da ita. Shine take son da Allah a bata shawara a ta gai ya kulin yake, wai duka sai an bashi kuɗin da ya kashe ne ko yaya.
Wannan ba son ki yake ba, kuma baya ƙaunaki, kuma ya zalunce ki ya shiga hakinki, kulin ki kashe auren. Wannan zunubi da barnar da yake ya cancanta a kashe wannan auren. Indai abin da yake faɗa haka ne, kashe auren. Idan kun je za ku yi kulin, in alƙalin ya san me yake yi, ai ya zalunce ki ne. Iyakacin abin da zai ce ki bar ki bada sadaki kurin. Yawwa, iyakacin abin da zai ce ki bar ki tanadi sadakin sa kurin, ki je ki bashi a gaban alkali, ki fita ki bar gidan. Saboda gaskiya baya son ki, in dai a bisa yannan bayanin ne da ki kai, kar ki ji tsoron kulin, ku je ai kulin. Da zaman kaskanci da wulakanci irin wannan zama, gwanda ki je ki kulin ko yayi. Allah shiryar da waɗannan mazaje masu cutar da matansu da irin wannan munanan ɗabi'u, Allah shiryar da su. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ƙawarta ce take da wani hali mara kyau, sau tari da yawa mijinta ne wai yake kiran ita wannan ƙawar ya ce ta musu sulhu, wai ba ta ba shi haƙƙinsa na aure, wai sai an yi ciniki sai ya biya. Shi ne take cewa don Allah a ja hankalin mata akan wannan tauye haƙƙi da suke na mazajensu.
Ita dai wannan mata dai ita ce mata ballagazajjiyar mata marar imani marar kirki, a cikin mata ba su da yawa gaskiya. Matar da za ta ce alaƙar aurataya da za a ce an yi ciniki da ita an biya ta, ta ma rena mijin ne, iya rene ka san, wato idan mace ta rena namiji ba abin da ba za ta yi mai ba. Yasa kullum muke gaya maza, duk inda namiji zai yayi kokari kai ya bari a rena shi a gidansa, duk namijin da ya kuskura mace ta rena shi, to za ta ja shi a ƙasa, za ta wulakanta shi. Kada namiji ya bari matarsa ta rena shi. Idan matarka ta rena ka, to za ta saba wa Allah, za ta saba umarninka, kuma za ta ja ka a ƙasa ta tozartar da kai. Yanzu wannan mijin da matarsa za ta ce wai ba zai kusance ta ba sai an yi ciniki ya biya kuɗi, ka je ka biya kuɗin masara, ka biya kuɗin tattasai da tumatir da kuɗin cefane, kuma gida ma ka zo ka biya kuɗi. To me amfanin auren? Ka auro mace jahila, mara addini, mace mara tsoron Allah, mace mara kirki, mara sani ya kamata, kuma yana ci gaba da zama da ita, ko tai da akwai sallame ta. shine kawai ta gyara ko isallame ta ce ta tattara kayan ta kama ta tafi gidan iyayenta ta je ta sanar ta nemi mijin da in ya aure ta zai dinga biyan ta kuɗi ya sallame ta kawai kar ma ya bata lokaci ya sallame ta in zai iya ko gaskiya ne kar ma ya bar mun fatawa ta ya ce kai rabu da wanda ba lamu Allah ya sauke Allah ya shirya na'am
Allah ya saka da alkaidi wannan yake cewa my father yace his father died in 2015 living us with my mother yace from 2 years above till now we heard the parents of our mother speculating that our father didn't pay our mother's dowry after long investigation it seems to be real now we want to know if we the children can stand and settle everything on behalf of our father our mother is refusing that she said all her close parents have passed away we deeply believe that you'll help us out with this with your patera
shi wannan bawon Allah ko wannan bawon Allah tana tambaya ne akan ya bayyana cewa kaman mahaifin su biyar su tun shekara ta 2015 bai fa biya sadakin uwar su ba amma ita uwar tana raye daga shekara biyu zuwa yau suna ta bincike gaskiya dai kaman ya bayyana dai bai biya ba to suna ta shiga cikin damuwa a ce an haife su da auren da ba a biya sadaki ba kuma uban ya mutu
suna ma ƙara tambaye shi sai da ya nuna ya ce da ma auren a kai shi
kai kuma kana da tone tone
ai so nake da gane abin sosai sai ya ce ai ba ma auren a kai ba kwata kwata ba musulmai bane asali to sai baban ya dauke ta ne yana ta cewa
baban ya mutu a kafiri ne
a musulmi ya mutu ya dauko ta ne wai a su garin al'ada su ana daukan mace a tafi da ita
na'am
ana cewa za a yi aure to dai aka zo wai ba a yi auren ba kwata kwata haka dai aka haife su su to shine suke tunanin wai za su iya sauke
ya dai dauki matar da irin al'adar su yadda suke
yauwa al'adar su
na gane
so yanzu mamun ma karin matsalar da suke fama da ita ta ce ita ta daina mayin sallah
za ta koma kenan
tunda baban ya mutu ta ce ita gaskiya fito
la ilaha illallah
ta daina yin sallah dama baban ne ya dauke ta
ne tun aka zo ba
shi ne suke tunanin wai za su iya sauke mai nauyi in suka
ji yana musulmi ne
ko eh tunda musulmi ne
na gane to kun ji yadda tambayar take za su iya sauke nauyi za su iya biyan sadakin tunda uban ya mutu yana musulmi kuma auren halattacen aure ne ko in ce su din ƴaƴan halattacen ƴaƴa ne ba auren nake so in ce ba ƴaƴan halattacen ƴaƴa ne tunda ai kaga sun tuba kuma sun ci gaba da zama yawa kamar yadda malamai suka ba da fatawa cewa duk auren rikin da aka yi a tarihin musulunci wanda aka yi su ba a ka'ida ta addini ba in an musulunta ba a wargajewa yawa duka wannan haka dokar musulunci take So it is quite understood that your parent or your father and mother they make their life in a situation whereby maybe in the first situation they are not Muslims but they were converted to Islam. So we are just going to answer you the moment after they have converted to Islam. So alhamdulillah their marriage is is accepted Islamically by Allah subhanahu wa ta'ala. So getting you and your brothers and sisters and so on and so forth through this kind of marriage that they have converted to Islam, it is there's nothing is wrong. Nothing is wrong because Allah subhanahu wa ta'ala will forgive them. Allah is saying, إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا Definitely your father ask Allah forgiveness and your mother when she is a Muslim she also asks Allah forgiveness of what they have done before converting to Islam so there is nothing harmful on it you are true children and accepted Islamically inshallah ta'ala and you will be able to take responsibility of paying the dowry to your mother even though that you say that she is not praying now, don't allow her to be continuing with this habit of not praying. Try to ask her to be praying, please. Try to ask her to be praying. Don't allow her to die on Christianity or on a situation whereby she is living the religion of Islam. Don't allow her, please. Thank you very much. Allahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan yake to akwai abokin sauri da yake alfahari da shi. To wai sai ya ga kanwar matarsa tun kafin ya aure ta ma dai, so sai ya ce yana son ta, sai aka goye, sai ya goye bayan shi. To bayan da suke aure kuma, bayan ya aure yarinya kenan, shi abokin sai ya ga wai sun juya mai baya. Suna nuna masa kiyayya, suna so su raba su. Ba shi da aiki wai sai bibiyar shi da sharri. Har sun sa mahaifiyar yarinyar ma sun sa mata shubha a kansa. To yanzu shi ne abin yake damunsa. Ya ce matan ma ta canza masa, mata abokin nasa a kan ƙanwata ta da yake so. An ce a je a tambaya masa aurenta ma yanzu auren ƙanwata ta wata uku, amma ba a mane mai su ba. To yana ji kamar ya haƙura, to amma yarinya tana son sa sosai. Shi ne ya ce malam ya ba shi shawara.
Ka haƙura. Shawara ta kenan, ba dogon turanci, ka haƙura, ka rabu da ita, ko yar zinare ce, kuma duk ƙaunar da take ma, duk soyayyar da take ma, kaga ka ɗauki wannan wulaƙancin da ƙasƙanci. Ya kamata ka sani kai namiji ne, namiji bai kamata ya ɗauki ƙasƙanci da tozarci ba malam. Idan ita tana son ka, kaje ka ce ta je ta settling ta daidaita da iyayenta. Ka ce ta je ta daidaita da iyayenta. Kawai shikenan. Ka haƙura, kar mai dogon turanci, ka rabu da su kurin. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mijinta ta kai ƙara wajen iyayensa saboda yana bin mata. So sai aka gaya mata maganganu guda biyu, aka ce mata wai ai ba a rama namiji da mata. Sannan kuma an ce wai sai ta tashi tsaye wajen neman magani kafin ya daina bin mata. To shine take mamaki ya za a ce haka, yanzu haka ne wannan maganar da aka gaya mata, sannan kuma ana so a sa ta a wani layi na zuwa wajen wani mai domin a hana shi bin mata. Shi ne take neman shawaran malam.
Na farko dai ina miki addu'a, Allah ya yi miki wannan ibtila'i da wannan bala'i, da Allah ya jarabe ki da shi, namijinki yana neman mata. Na biyu, kar ki yarda su ɗora ki akan wata hanya ta zuwa gidan wani malami ko karɓan wani magani akan mijinki ya daina zuwa wajen mata. Ƙarya za su miki kuma za su ɗora ki a hanya ce wacce suke ba ta daidai ba. Amma abin da za ki yi shi ne ki dage da yin addu'a da roƙon Allah, Allah shirya da mijinki. Ki dage da masa addu'a da roƙon Allah, Allah shirya da mijinki. Kuma har yanzu muna faɗa muna maimaitawa, duk matar da ya tabbata mijinta yana neman matan ya tabbata, ta yi iya yadda za ta yi ta sa ya daina yi da taimakon Allah da addu'a da shawarwari. Idan komai zai daina ba, ta ga ba za ta iya zama da shi ba, ta kashe auren, ta rabu da shi. Ta kashe auren, ta rabu da shi. Saboda fasiki ne, mutumin banza ne, kuma akwai hatsari rayuwarki da shi. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mahaifiyarta ta sa ta ta auri wanda ba ta so. Ta ce yanzu mahaifiyarta ta ma Allah ya mata rasuwa. Ta ce ita mace ce mai yawan bukata, amma mijinta idan ya tafi sai ya sati, sai ya yi sati yake dawowa. Ta ce kuma ko kiranta baya yi a waya, ballantana ta dan ji sauki. To ta ce kuma tana bukatar ta samu wanda gaskiya zai kula da uzuranta. To shi ne take so malam ya taimaka mata da shawara.
Shawara shi ne ita ma ya sallame ta, ya sauwaƙe mata kurin. Ai, irin waɗannan malam in ka daunar da su a haka, to za su rinka fita ne su je su yi wani abu kwanan
gaskiya.
Akwai haɗari a ciki. Zaluncin da mazajen nan suke, zalunci ya yi yawa. Ki ma zama da ki nemi ya sauƙe miki, Allah ya baki wani mijin ba shi ba kawai. Wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wani yake cewa akwai wata yarinya da yake so ya aura, amma tana yawan saka hotuna da bidiyo a social media. So social media dai. So shine yake tambayar malam ya bashi shawara.
tunda kana son ta kuma tana son ka kai mata nasiha ta gyara, ka ce mata abinda take haramun ne ba daidai bane kuskure ne, in ta maka da'a kaga an ci nasara, ka gyara ta kai jihadi sai ka aure ta. Idan kuma ta maka da'a ba ka rubu da ita daidai, ta nemi ƴan uwanta ƴan social media ta aura, shikenan. Allahu a'lam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa wai mahaifiyarta ta cire ta daga cikin ƴaƴanta, tace kuma ba shaye-shaye take ba, babin maza take ba, wai daga cewa ba ta son mijin da za a aura mata, shikenan ta shiga fushi da ita. Mahaifinta ma ya ce wai zai sayar da gidansa duk saboda wai ta ce ba ta son wani. Yanzu ta rasa inda za ta sa kanta, tace kuma wallahi ba ta san shi, tace dan Allah mallaye ba ta shawara, a ba iyayenta shawara, ya za ta
shawara ta farko gare ki, in kin ga zaki iya canja ra'ayinki ki dawo ki aure shi, ki je ki canja ra'ayinki ki dawo ki aure shi, in zaki iya rayuwa da shi ki masa biyayya. Alhamdulillah kin yi wa iyayenki biyayya, zaki samu lada, kuma kin fita daga wannan ra'ayinki na cewa ba kya son sa. Idan kuma ba kya son sa, to ki tsaya akan wannan ra'ayin naki ba kya son sa, ki gaya musu ba kya son sa. Dan Allah bai dora miki miki auren dole ba. Ki ta ba su hakuri, ki ta musu addu'a, ki kama Allah, ki ta addu'a, ki ta roƙon Allah. Kada Allah ya aura miki shi wanda ba kya son sa, Allah ya zaba miki mafi alheri wanda ya fi shi. Iyaye kuma ya ta ba su hakuri, ya ta ba su hakuri. Kin shiga jarrabawa sai ki dage. Matukar mace ba ta son mutum, matukar mace ba ta son mutum. Kuma ta tabbatar in ta aure shi ba za ta yi masa biyayya ba, to kar ta aure shi ba alheri. Ai ta hakuri, ai ta hakuri iyaye, ai ta ba su hakuri, tunda za ta cutu. Kuma in ta shiga, ni abinda nake gudu auren za ta yi shi ne, ba lallai ta samu ita jin daɗi ba, sallai ba lallai, ba lallai kuma Allah ya ba ta ladan auren ba, shi ma bai samu jin daɗin ba. Don haka su iyayen su yi hakuri, su yi hansu haƙuri. Kuma tun da dama yaran nan matan nan an ba su ba zaɓi, an ce duk wacce wani ya zo neman ta a ba ta zaɓi, tana son su ta aura ba ta so, shi kenan. To me yasa iyaye za su rinƙa tauye wa ƴaƴansu haƙƙin zaɓin? Allah ya sauke na mu.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mahaifinsu ya rasu, ya bar musu gida guda ɗaya, sai ƴan'uwansu mata wai wanda mazansu suka mutu, sai suka taro yaransu suka koma gidan, sun ƙi bari a raba gadon ko a sayar a raba kuɗin. Ta ce amma fa su sun karɓi gidan gadon mazajensu, suna karɓi kuɗin haya, suna uzurinsu da ƴaƴansu. Su kuma ta ce an bar su da wahala da gidan haya, ga shi ƴaƴan nasu manya ne, duk suna da masana'a.
Sun musu wayo kenan, sun musu wayo, sun shiga haƙƙinku. Ku tafi kotu, ku ce sai an raba an ba ku haƙƙinku. Gadon yana da daɗi, su suka karɓi nasu, suke cin kuɗin haya, ko kuma sun ƙi su ba ku naku.
Sun kawo ƴaƴansu jikokin wanda ya rasu kenan
gidan. Sun kawo jikokin sun mamaye wannan.
Sun rasu sun karɓe gadonsu.
Wannan zalunci ne. Mutum ya zo da zalunci bai kamata a yi masa da'a, goyi bayansa akan zaluncin da yake ba, bai kamata ba. Ku tafi kotu, ku je ku nema cikin hikima, ba faɗa ba, za ki kawai ku ce kowa hakkin ku ke zo a raba muku gadon. Na raba kowa da ina sa in yi su, sai a zo a zaman zumuncin kuma. Wallahu alam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana so a ba ta shawara akan hana ta karatu da mijinta, amma ya baki shi ya ta, har ta gama ma yanzu za ta dora da digiri, ta roƙa har ta gaji, wai sai ya ce wai ita wai ba zai kula masa da yara. Ta ce za ta nemo, ta nemo wacce za ta kula da yaran ma ya ƙi yarda. Ya ce wai ta ce akwai, ta nemo makaranta Asabar da Lahadi ma ta ce za ta shiga irin ta part time kenan. Ya ce ya ki so hamma har ƙara ta ce ta kai wajen mamansa, amma ya ce ya shi ne take jin zafin hakan. Ta ce dan Allah mallam ba ta shawara,
gaskiya akwai zafi, ya kamata kuma a jajanta miki, dan an tawaye miki hakkin ki, an cutar da ki, akwai zafi an shiga hakkin ki. To amma kuma gaskiya injiniya ba san halinta ba, ba a san ba me yasa mijin nan ya hana ta zuwa.
Shi ƴaƴa ya ce saboda kula da ƴaƴa.
To ƴaƴan ita ce haƙƙinta ne, akan ta ne zai tura wata kuma ya tauye wata, ita wacce ba za ta yi ƴaƴan ba
dan yawa wacce kuma
ita ce mi ƴaƴan nawa ne nata ne ƴaƴan
nata ne gaskiya
okay ba yar yan uwanta bane
eh ba na jin ƴaƴan
to wannan aula ta tsaya ta kula da ƴaƴan ta gaskiya inda kina da ƴaƴa tun da kika tara ƴaƴa sai ki hakura yana cikin arzikin da Allah ya miki kenan sai ki hakura amma in ƴaƴan wata ne ba naki ba yasa ita ta tafi makaranta ke kuma ya danne ki ya baki gadin ƴaƴa wannan ya zalunce ki ya shiga haƙƙinki amma idan ƴaƴanki ne naki ne kuma yace ki tsaya ki kula da su kar ki je makaranta to bai zalunce ki ba gaskiya ki tsaya ki kula da ƴaƴan har su girma sai ki je makaranta insha Allah ba a makara a makaranta ai
ta ce ta asibin Lahadi ta ɗan part time din nan kuma ya hana
to ai wata kila ba a sani ba ko in ya ta tafi ta bar ƴaƴan asibar da Lahadi za su tozar ta to ta nemo ya bata dama ta nemo masu kulawa ƴaƴan mu asibar da Lahadi amma ta shawara ta nemo masu kula mata da ƴaƴanta a sabar da Ladi zuwa azhar ta dawo yana da kyau ya bar ta gaskiya amma dai ni ina ganin shawara irin wannan indai kuna magana da su ai kokari a hada mu da mijin in zai yi da ya magana da shi sai a ji ta bakin sa a ba shi shawara ko ba ka bane ba wallahi alam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa game da wankan juma'a ta ji wani malami ya ce wajibi ne ga dukkan baligi shine take tambaya wai har da mata
shi wankan juma'a malamai sun yi sabani akan wajibcin sa da rashin wajibcin sa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya faɗi hadisi ko malamai sun samu bambancin fahimta akan hadisan manzo Allah ya ce wa usulul juma'a wajibun ala kulli mutalim kamar yadda Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani ya kawo wankan juma'a wajibi ne akan dukkan mai mafarki wanda ya girma to amma a wasu sun ce wannan wajibin din ba ana nufin na farilla bane yawwa ana nufin abu ne mai kyau abu ne mai muhimmanci saboda hadisin da manzo Allah ce man yusalla yawmul juma'a fa biha wa ni wa man wannan wannan ce wa man tawadda yawmul ja wasu malaman sun faɗa haka cewa dan ranar juma'a ne ake idan kuma wankan juma'a ana yi ne dan saboda sallar juma'a sallar juma'a ba ta zama wajibi akan mace ba dan haka wankan juma'a bai zama wajibi akan ki ba dan shi mafi inganci ne fa inganci shi bin da aka fi so na farko shine idan mutum yayi tafiya kasar kwana hudu ne kwana hudu duk wanda ya wuce kwana hudu ya cika sallah da Imamu Malik da Imamu Shafi'i da Imamu Ahmad sun tafi akan duk wanda ya wuce kwana hudu a tafiya to ya cika sallah Imamu Abu Hanifa yace kwana 15 aka ba mutum dama zai iya kwana 15 daga kwana 15 ne zai cika sallah to wannan kenan gabar magana ta biyu shine Allah ne ba da dama a yi sallar kasaru a cikin suratu An-Nisa'i Allah ce wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru idan kun yi tafiya a bayan kasa babu laifi ku yi kasarun sallah tunda kun yi tafiya bayan kasa za ku iya yin kasarun sallah Allah ne ya kasar kina a takaita sallah daga azhar raka'a hudu ta koma raka'a biyu la asar hudu ta koma biyu isha'i hudu ta koma biyu akwai hadisin Bukhari da Muslim muttafaqun alaihi hadisin Abdullahi dan Umar yace mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama muna tafiya sai sallar tafiya mai da ita raka'a biyu sallar kuma ta zaman gida mai da ita raka'a hudu idan muna tafiya yana mai da sallar tafiya raka'a biyu ne to wannan ya nuna da ayan nan da hadisan nan ko da hadisin nan sun halatta ayi ainihin wato asaru to malamai suka ce wasu malamai suka ce idan mutum bai yi niyyar zama ba idza lam yanwil iqamata mutlaqan idan bai yi niyyar ya zauna ba, duk tafiyar da ka yi ta ba ka je da niyyar ka zauna ba ne, to ya halatta kai ta yin kasar. To wannan shi ne gabar waɗanda suka ce a iya yin kasar sama da kwana hudu. Duk tafiyar da mutum ya je bai je da niyyar ya zauna ba, wani uzuri ne ya tatse da shi. Lam yanwil iqamata mutlaqan, to zai je ya ta yin ainihin wato kasarunsa. Kamar yadda riwaya ta zo ingantacce, an samu sahabbai wasu sun yi wata guda suna kasaru, wasu sun yi satuttuka suna yin kasaru. Manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a fatu Makka ya yi kwana 20 yana kasaru, a fatu Makka sai dai kwana 20 yana kasaru. Sannan suka yi kwana 10 suna shan ruwa da Ramadan, wata rana kwanan su 10 a Ramadan annabi yana shan ruwa a tafiya tunda a Makka. Wannan yana nuna idan mutum matafiyi ne zai iya shan wato ba sunan shi zai iya shan ruwa idan yana kan tafiya. Daga cikin riwayoyin da suka tabbata, Anas ibn Malik yana ba da labari yace sahabbai sun taba tsayawa a Ram Hurmus sunan wuri ne, sai da suka yi wata tara suna kasaru. Kenan duk wanda yake ya je guri bai je da niyyar ya zauna ba, zama mutalaki, haka Ibn Taymiyyah ya faɗa, shi ma Allah ya masa rahama, to ya halatta ya ta yin kasaru sa. Wannan shine zance mafi inganci, amma wanda ya je da niyyar zai zauna in yayi kwana hudu to ya isa. To dangane da kwana hudun, shi Imam Ahmad Allah ya masa rahama ya ce kwana hudun banda kwanan da ya shiga da kwanan da ya fita. Su Maliku kuma rahimahullahu ta'ala sun ce hadda kwanan da ya shiga da kwanan da ya fita shine za a cika kwana hudu din, wallahu alam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa ta ji an ce Qur'ani yana ceton masu karanta shi ranar kiyama, ta ce babu shakka tana yawan karanta Qur'ani amma ita gaskiya ba hadda ta yi ba. Shine ta ce har wanda ba su haddace ba, saboda ta ji an ce ranar kiyama za a ce mutum ya karanta Qur'ani iya inda ya tsaya. So ita ta ce ba haddace ba, tana yawan karanta kullum sai ta yi. Shine ta ce
har wanda bai haddace ba, duk wanda yake yawan karanta Qur'ani, har wanda bai haddace ba, duk wanda yake yawan karanta Al-Qur'ani insha Allah ta'ala zai samu wannan falala inda yana karanta shi. Allah ba mu dacewa. Na'am.
Allah saka da alkhairi. Wannan take cewa su malaman makaranta ne na gwamnati, idan aka yi promotion za a tafi wani mataki, to kafin a saka mutum ƙarin kuɗi ta ce ana buƙatar a bada kuɗi, in baka bayar ba sai kaga kowa an ƙara mai wannan an mai wannan ƙarin kuɗin, ta ce cin hanci ne ya za su. Sannan take cewa akwai wai karɓi kuɗin makaranta da ake to na term, irin first term wani zai kai hard term 1 and 2 bai biya ba, to idan ya zo idan aka karɓi kuɗin ana ɗan cire wani abu sai a bata. Shine take tambaya mai halaccin wannan abu.
To abu na farko dai dukkan hakkinka da wani ya rike ya ce ba zai baka ba sai ka bashi wani abu, to ka iya ƙin bashi wannan abun sai ya baka hakkinka. In kuma ya rike maka hakkinka saboda baka bashi wannan abun ba, to ya zalunce ka, ya cuce ka, ya shiga hakkinka. Abu na biyu, duk wanda ya rike maka hakkinka kuma kana buƙatar hakkinka kuma yace sai ka bashi wani abu kafin ya sake maka hakkinka, to ka bashi wannan abun. Yanzu wannan matar za ta iya bada wannan hakki na zalunci kudin da ake karba don a yi musu promotion na kudin haram ne, kudin zalunci ne, amma haram ga wanda suka ci. Ke baki ba da cin hanci ba, kai ba cin hanci kamar ba, wanda i karba shine yayi cin hanci. Kamar ga kayanka nan, ka zo da su, wani azzalimi ya karbe maka kaya ko ya rike maka kaya, ya ce bai zai baka ba sai ka biya shi kaza ko sai ka ba shi kaza, kuma wannan kudi ba akan kaida suke ba, kuma idan baka bayar ba kayanka za su lwanta, ka ba shi kudin, shine ya ci hanci, kuma zai biya karanta shi ya mamma, kai ba cin hanci ka bayar ba. Da haka ya halatta ki bayar, in kin ga ba za ki iya jurewa ba, saboda ki samu ki gaba ki wuce, ki Allah ya isa kuma Allah zai bar. Wannan zalunci ne da ake a ƙasar nan, wanda hukumomi ya kamata su sa ido, kuma shugabanni su sani Allah zai tambaye su, bai zai kyale su ba. Ya kamata shugabanni su sani Allah bai zai kyale su ba. Duk shugaban da ya bari ake cin hanci da rashawa a ma'aikatarsa, ko wani yake cutar mutane kuma bai hana ba, shi ma sai Allah ya tambaye shi, kuma sai Allah tabaraka ta'ala ya hukunta shi. Kudi ko da ake baki na kudin makaranta da ake karba a tsakuri wani abu, a baki kudin haram ne ki daina karba kurin, in kin cikin ciwo ta balbal Allah shirya. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tana roƙon malamin ya addu'a musamman ga matsalolin gidajen aure, saboda halin da yawanci suke fuskanta. Wai abin da malamin yake ji bai fi kaso 3 cikin 10 ba, wanda ba su da hanyar kawo kokansu ta ci sun fi yawa. Dan Allah malamin yayi addu'a ta musamman da kuma addu'a samu.
Ubangiji muna roƙonka, wallahi bayar Allah muna ganin bacin rai. Ni dai Allah ya sani na shekaru da yawa ina karantar da mata, kuma ina jin larurorin mata shekarun da yawa. Alhamdulillah. Amma dai wannan tambayoyi da amsar nan da muke ya dada jefa ni cikin damuwa da tashin hankali. Wallahi har wani lokacin bana son talata ta yi, saboda kawai ni na san zamu yi a cikin daren nan, muna gamuwa da matsaloli da damuwoyi, kullun abun karuwa suke. Na sha gaya ma injiniya, ka duba yanzu mun amsa fatawa ta fi 2000, sama da 2000, amma wallahi yawanci majoratin su gabaki daya larurori ne na gidajen aure da damuwoyi da mata suke ciki ta tashin hankali. Allah ya sani muna ta yi, muna ta addu'a Allah ya kubutar da ku daga cikin halin da kuke ciki, kuma Allah ya sa ku gyara halayenku, su ma mazajin Allah ya sa su gyara. To wannan kamin aka ce a cikin abin da ma muka ji, bai fi kashi uku muka ji, sauran kam ba sa iya faɗa, tabbas akwai wanda ba sa iya faɗa. To kenan munin abin ya isa. Duk kuma wani malami, ba na mantawa akwai lokacin da mun yi wata tafiya da Sheikh Aminu Ibrahim Daura, shi ma yana fuskantar waɗannan matsaloli. Duk wani malami ma mai fatawa ana ta kawo mai wannan, sai dai kawai ko wataƙila ko bai faɗa ba, ko kuma dai bai mai da hankali wataƙila akai ba. Amma cutar da ake wa mata, zalunta su da ake shiga haƙƙinsu da ake yi a cikin harkar zamantakewa, munin abin ya isa wallahi. Kuma ni ina faɗin wannan ne wallahi, saboda a gyara kawai. Idan wasu da ba sa sauraron mu ko ba su san me yake faruwa ba, wani abu in sun an faɗa sai suka kamar ba haka bane wallahi, wanda bai za ba zama yake yana bibiyan mu akai akai ba, ko wani abu ko muna ba da bayani ko muna mai da zance, wani ma zai dauka ƙarya ne ma yake. Ga su amma kana gani yanzu duk waɗannan wanda suke rubuto tambayoyin nan, yanzu injiniya a cikin tambayoyin da ake muku larurorin nan a cikin kashi 100 kun dauko kashi daya a cikin kashi 100 wallahi, tambayoyin nan da ake yanzu muna da tambayoyi dubbai ne a ƙasa wallahi, dubbai a ƙasa wallahi, suna zube, wasu ma sai sun dade ma ba a duba ba kawai su hakura, kuma duk a cikin waɗannan larurori ne. Allah yayi, Allah ya gyara mana halinmu, Allah ya gyara al'umma. Malamai suna da aiki a kansu, a cigaba da karantar da mutane gaskiya. Allah ya ganar da mu. Na'am,
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mahaifiyarta ce ta ce ta rabu da mijinta nan da wata ɗaya, ko kuma ta tsine mata.
To
wai yanzu ta wai yanzu
da wata ba
sai wai yanzu mahaifiyar ta gano wai tafi karfin auren tafi karfin auren sa kenan, tafi kauren auren mijin da ita yarinya ta aura. ta ce ita kuma tana son mijinta, ba abin da baya mata. To tambaya ta anan take cewa idan ta bijirewa mamanta akan wannan bukatar, tsinuwar ta za ta kama ta?
Ba abin da zai same ta, ta yi zaman aurenta, kar ta kashe aurenta, kuma ta ci gaba da zama da mijinta daram daƙan, babu abin da zai same ta, duk abin da uwarta za ta gaya mata faɗan magana ce ta zalunci. Allah kuma ba zai karɓi addu'ar uwarki akan ki ba, tunda ta zalunce ki, ba ta da dalili, ba ta da hujja, tsabar tsagwaron san zuciya ne zalla. Amma kar ki faɗa da ita, kar ki gaya mata buƙar magana, kar ki ce ni ba zan bar gidana ba, a'a ki ce to mama ai ta mana addu'a ne, to mama insha Allah ai haƙuri. Haka zaki rinka gaya mata, ki ci gaba da zaman auren ki ta soyayya da mijinki, kar ki fita. Na'am malam.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa mijinta da ta aura AS ne, ita ma AS ne, ashe ba a sani ba, sai da suka haifi yaro sai suka haifi sikila, ta so su rabu lokacin, sai aka ce ai yaron ba zai samu kulawa ba yadda ya kamata. To yanzu ta ce sun haifi yara hudu, biyu da sikila ne, so shine take tambaya za su iya dakatar da haihuwa, shine suke neman shawaran malam.
Za su iya, tunda akwai dalili za su iya dakatarwa. Akwai larura za su iya dakatar da auren, ai za su iya dakatar da haihuwar, kamar yadda ɗazu mun amsa wata tambaya maka mun ce wannan. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan ta ce tana so malam yayi nasiha akan maza masu ɗaukan maganan matansu suna faɗa abokan zamansu, ma'ana kenan kishiyoyi, sai ka ɗau magana wannan ka kaiwa ɗaya matar. Ta ce tana da yarinya, haka in suka yi samari wai sai ya faɗa ɗaya abokiyar zamanta ta, ita kuma sai ta zuga shi. Sai ta zuga shi, abin ma dai ya lalace. So shine ta ce dan Allah malam ya taimaka musu kuma da addu'o'i, da za su dinga yi mijinta hankalinsa ya dawo kanta.
Ya dawo kanta ya rabu da waccar kenan?
A'a dai ya dawo kanta ya dinga rike mata sirrinta dai da sauran.
Wannan gyaranka ne kenan?
A'a haka zan faɗa.
To na farko dai duk abin da miji, duk abin da mace ba ta so mijinta ya gaya kishiya ta, dukkan ta gaya masa.
Akwai na dole. Kamar saurayi ya zo.
A'a. Kana tsoho da abin da nake faɗa.
Eh na gane.
Duk maganar da mace tana ganin sirri ne, ba ta so kishiyar ta sani, to ta bar shi kawai kar ta gaya mijin. Sai lokacin da ya zama na larura ne a faɗa masa. Ya zama dole. Abu na biyu, to duk abin da kuma bai zama sirri ba dole sai ya sani, to kar kuma ta damu dan ya ji ya gaya wata. To ai dole sai ya sani.
Eh dole sai ya sani.
Tunda dole sai ya sani, to shi ma kenan yana da hakkin akan wannan sirri. To bai rike ba sai ya je faɗa.
Kuma sai aka lalata abu kamar aure ne yanzu.
Wannan shi ya shafa.
Eh,
wannan shi ya shafa, ta cutu tabbas. Amma ba za a ce a gaya masa bai zai faɗa wani ba, sai dai dolancinsa da rashin wayewarsa ta kai ga shi zai je faɗi magana, a zuga shi a sa ya lalata abin da yake na daidai. Ka fahimce ni? Yawwa. Abin da yake nake na personal na karan kanki, kake gaya masa. Abin da ya shafi na zamantakewar gida, ki gaya masa kuma ki ja masa kunni ta hanyar lalama da ta dace mai gida, wannan abu da ake yi bai kamata ba, saboda ka kasan mu mata muna da kishi, in ka je ka ga abokiyar zamana kuma ta je ta ce kaza ce kaza, ta dan nuna masa koyaya ya fahimta. Sannan muna roƙon mazaje, ya kamata su zama suna da adalci a tsakanin matayensu, ya kamata namiji ya zama kamar karamin yaro ba, ya je ɗakin wata mace ta canja mai ra'ayi da tunaninsa akan abokiyar zamanta. Addu'a da zan baki shine, kafin addu'a ki dage da ladabi da biyayya da kula da mijinki, insha Allah hankalinsa zai dawo kanki, ki ci gaba da sadaka, ki ci gaba da kyautatawa, ki ci gaba da abun alheri insha Allah. Wai masa addu'a, roƙon masa Allah. Ni ba ana so kuna wasa da addu'an nan, in kun yi addu'a kuka riƙe tauhidi, Allah zai taimake ku insha Allah. Na'am.
Yanzu ma wai aure aka zo neman ƴarta, da aka gaya wa waccan, sai ta ce wai ai lallai ba za a ba wa mai aure ba za ta aure mai aure ba.
Irin
lalata abu.
Irin waɗannan abubuwa.
Ita kuma tana ganin auren mai aure ba laifi bane.
Irin waɗannan abubuwa a tsakanin mata ba za ka iya hana su ba. Duk wanda ya tara mata ɗaya biyu. Mata ne ɗabi'arsu ne mallam, in baka bayyance su ba za ka sha wahala. Akwai abin da baka yi saka hana ba mallam.
Gaskiya
ne. A haka ɗabi'arsu za su yi shi sai dai kawai kai mai gidan ka murƙushe abun. Amma ka ce kwata-kwata ba za a yi ba, ko wata ta ce wai ita kwata-kwata ba za a yi ba. Bai zai yi ba. Na farko dai wataƙila ba a isa hana shi ya gaya wa abokiyar matarsa magana auren ƴarta ba. To wataƙila kuma yana da rauni, ya za ka yi? Raunin mijin ne yanzu ya jawo da yake ya faɗa an lalata maganar raunin mijin ne. Sai a sake tunani a ga me ya kamata yi. Maganar cewa ba za a auri mai mata ba, wannan ra'ayi ne ba addini ba ne. Ra'ayi ne ba addini ba ne. Allah gane da muna.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan Allah addu'a take nema wa mijinta a wajen mallam, yana cikin damuwa duk abin da ya sa wa hannu sai lalace kamar wanda aka yi wa sihiri.
Allah ya yi masa, Allah ya yi mana. Allah ya kare mu da karewa. Ya dage da karanta suratul baqara akai-akai, kamar da ita wuridi ke ma haka. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa tun kafin ta yi aure ta yi wa mahaifiyarta dauke-dauke. To shi ne take cewa yanzu da ta yi aure za ta iya bin mamarta ta ce ta yafe mata da abin da ta yi mata? Ko kuma
bare kuwa za ki iya yi? Ne ki mata ki ce ta yafe miki, ta yi miki afuwa insha Allah. Na'am.
Wannan take cewa an daura mata aure sati biyu kenan, wai amma kullun sai ta yi mafarkin ana daura mata auren dai.
Lalle ta ji daɗin auren nan.
Ko da baccin rana ce sai ta yi mafarkin.
A lalle wannan.
Ta ce kuma tana azkar. Har a yau take kwana, to shi ne ta ce da Allah a ba ta da abin ya fara gama.
Duk abin da ya wuce ka'ida to ya zama akwai shaidanu a ciki. Aljani ne ya shige ta yake sa mata rashin hankali. Sauki burudu, adghasu ahlamin ne. Wama nahnu bita'wili al-ahlami bi'alimin. Soki burutsun mafarki ne, ki dage da addu'o'i. Subhanallahi 33 zaki kwanta. Alhamdulillahi 33, Allahu akbar 34. Qul huwallahu kafa uku. Falaki kafa uku, nasi kafa uku, ayatul kursi. A tofa a shafa a jiki. A rinka kwanciya da alwala, kuma a rinka kwanciya ta bangaren dama. Idan da hali a rinka saka alqur'ani a kwanta. Ko kuma a rinka sa Qur'ani a gidan in za a kwanta a kashi. A rinka karanta suratul baqara insha Allah za a samu waraka, Allah ya yi. Aure kuma Allah sa albarka, Allah ba da lafiya da zaman lafiya. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa kullun karfe 4 take tashi ta yi sallah zuwa 5:20, an kira sallah asuba. Shi ne take tambaya dan Allah mallamai tana samun ƙarshen dare?
Tana samu. A yanzu karfe 4 yana cikin 1:3 dare insha Allah, karshen 1:3 dare. Na'am.
Wannan take
amma karfe
5:20
ina ga alfijir kamar bai keto ba.
Eh, bai keto.
Ki dan ƙara kadan. Alfijir yana kai wajen 5:30 ko 25 da wani. Na'am.
Wannan take cewa menene hukuncin mace musulma take zuwa jana'iza wanda ba musulmi ba, har dakin bautarsa tana zuwa har ta siyo fulawa ta sa a kabarin su idan an musu.
Bai halatta ba wani abin da ta aikata haram, kuma ta yi koyi da waɗannan kafirai, kuma Allah ya hana mu mu yi koyi da waɗannan. Ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al haqqi. Allah ya hana mu nuna musu kauna, mu nuna musu soyayya, mu rinka nuna irin waɗannan maƙiya Allah har aje jana'izu su ba, cancanta aje jana'izu su ba, ballanta a siyo fulawa a liga. Wannan haram ne, wallahu a'lam. Na'am.
Allah ya saka da alkhairi. Wannan take cewa dan wata ce ba ta da lafiya, tana yawan mafarkin jinjiraye da mafarkin ruwa da mafarkin ana saduwa da ita, kuma tana yawan jin bacin rai, sannan tana jin kafafuwanta suna ci wajen shekara 7 take fama da wannan aljanin daren. So sun nemi magani, suna ta addu'o'i, amma abin har yanzu bai tafi ba. Shi ne suke neman mallan shawara ya zasu.
To wannan dai duk rukunai ne na tabbatar da wannan bayo Allah akwai aljanu a jikinta.
Ko ke wai sai mijinta ya ce da aka gaya masa irin da yake sai yake cewa wai idan ta nemi magani idan ta yi magani wai bai yafe mata ba. Shine suke neman shawaran mallam.
Da waɗannan dukkan da rukuni ne suke tabbatar da akwai aljanu da shedanu a jikinta. Ta ci gaba da neman magunguna na aljanu da ayoyi na ruqiyya da ruwan ruqiyya da habbat sauda da zaitun da miski ta rinka yi da wannan addu'o'i da muka ce a rinka yi duk ita ma ta rinka yi da karatun suratul baqara da sauraron alqur'ani duk ta rinka yi wannan bai da wani magani sama da wannan abin da muka yi bayani da kulawa da askar aljanu ne a jikinki shedanu ne a tattare da ke kar ku gaji ai mutum in yana zuwa wurin likita yana ta duba shi kullun yana auna shi ai baya cewa ya gaji an dora mu akan magungunan da kullun sai mun sha magani kafin mu kwanta bacci amma bara mu ce mun gaji ba ke ba ki ta addu'a kar ki gaji insha Allah Allah zai taimake ki kuma zai karfafe ki da taimakon Allah tabaraka wataala sannan kuma malam mai gidanki da yace ki in kin yi addu'a Allah ya isa ai kin yi magani Allah ya isa watakila ko gidajen boka ya suke zuwa ai masa uzuri amma babu wani miji mai tausayi mai jin kai wanda matarsa za ta je ta nemi magani na sunna yace kuma wai in ta je Allah ya isa sai dai na fi zargin watakila guraren aljanu take zuwa ko guraren shedanu ko guraren bokaye take zuwa to kuma in haka ne yafi ki gaskiya gaskiya bai halatta ki je ba ga magunguna nan da addu'o'i nan na baki Allah ya gane da mu nam
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa wai da gaske ne duk gidan da akwai enlargement babban hoto kenan wai Allah ba zai karbi sallan mutanen gidan ba kuma mala'ikun rahama ba sa shiga wai kuma take cewa ita inda take aiki akwai hotunan yan siyasa kuma anan mata suke sallah su ya hukuncin sallar su
a'a abinda dai aka ce shine mala'ikun rahama ba sa shiga innal mala'ikata la tadkhulu baytan fihi kalbun wala sura duk gidan da yake akwai kare duk gidan da yake akwai hoto a rataye ko ilajimin ko ma bai ilajimin ba mala'ikun rahama ba sa shiga ko dakin waye ko gidan waye wannan dalili ne karara da yake nuna haramcin rataye hoto ko a kofar gida ko a soran gida ko a gida ko ma a ina ne amma office dama ai ba wurin sallah bane office ai wurin aiki ne kawai haka dan mutum ya rataye hoto a office din sa ko mala'ikun rahama shiga ko bai shiga ba dai wannan dai office ne amma dakin kwanciya ko falo na gida wannan akwai hadari dan da office din ma za a so mala'ikar rahama ya shiga idan aikin alheri ake a ciki ta haka sai ki bari yin sallah a wurin amma ba a ce mutum ya sallah Allah bai zai karba ba haka aka faɗa ba eh ba haka aka faɗa ba idan mutum ya yi sallah Allah zai ya karba sai dai ya yi sabo a ciki wallahi wallahi na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa yaran ta makarantar da suke zuwa sai yaro ya haddace alqur'ani ake fara masa littafai shine take tambaya hakan yayi daidai ko ta dinga koya masa a gida a bata shawara ba yadda za ta karfafa masa yin haddar alqur'ani Allah ya jarrace ta da yawan rantsuwa abin yana da mutuwa ya za ta yi ta daina
na farko dai koce makaranta tana da tsarin ta wannan tsari ne mai kyau a sa yara su fara haddar alqur'ani kafin a shigaltar da su da littattafai idan ya zama to ba za su dau shekaru da yawa da kuma zai zama sun yi shekaru da yawa ba san addini ba kuma haddar qur'ani ma ba su samu ba haka na baki shawara ki bar su su shiga da haddar su insha Allah za su gama haddar to bayan sun gama haddar kuma komai zai zama cikin sauki duk da kuskure ne wasu malaman islamiyyar su kuma su rike yara ya zama iya haddan kawai ake koya musu ba a koya musu sauran abubuwa na addini ya kamata a rinka dan tsutsurmawa ko da kadan kadan ne ko da lokacin hutu ne in nace hutu ma'ana a cikin hissoshin da ake a dan bada wani awa daya ana koyar da addini wannan shine yafi dacewa gaskiya a koya musu tsarki a koya musu alwala a koya musu tauhidi a koya musu fiqhu musamman makarantun tafiz da ake a tara yan mata suna hadda kaga yarinya budurwa tana gama haddan aure za ta yi to kuma ta haddace Qur'ani amma bata san jinin al'ada ba me aka yi ta haddace Qur'ani bata iya sallah ba me aka yi ko ya haddace Qur'ani amma ya shiga jami'a bai san abin nan hukuncin ibada ba dan haka kullum muna ba wa malaman islamiyya da na hadda tafiz ta rinka dan sirka karatun addini a ciki wannan yana da muhimmanci amma karki cire danki karki cire shi wallahi wallahi na'am
bai za ta iya koya masa a gida ta dan
ta koya musu me zai hana mana amma ka ci cire su a makaranta
eh
ka koya musu a gida sosai kuwa Allah ya miki albarka kina da kishin yayanki na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa idan mace ta rantsa ba za ta kira mijinta baya ba saboda ta yi ta kiran shi da tura mishi sako akan abincin sa ya kare amma ya aika musu da shi ba a gari daya suke ba da zama da shi to daga baya kuma dai ta kasa hakuri ta kara kiran nashi amma bai dauke ba shine take tambaya bai za ta yi kafara ta rantsuwar da ta yi
akwai kafara mana kin dan ba za ki ba
na san kuma
kin rantsa ba za ki abu ba Allah ya ce duk wanda yayi rantsuwa bai yi abu ba zai yi abu bai yi ba fa kafaratu it'amu 'asharati masakina min awsati ma tudhimuna alaykum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fa siyamu thalathati ayamin ko zalika kafaratu aymanikum idha halaftum na farko zaki azumi ai zaki ciyar da mutum 10 'asharati masakin ko kuma kiswatuhum ai musu sutura mutum 10 ki ta dinki har mutum 10 idan babu halin wancan gaba daya to sai a kama yin me sai a azumi mun ba da fatawa akan wannan wallahi alam na'am
Allah ya saka da alkhairi take cewa menene hukuncin sallar da mutum yayi bai fara da bismillah ba bismillahir rahman rahim bai fara ba kawai sai ya fara alhamdulillahi rabbil alamin saboda a baya an yi bayani bismillah ita ce farkon suratul fatiha
yayi kuskure yayi kuskure da bai karanta bismillah ba a cikin abin nan dinsa kuma bai kamata a ci gaba da yi ba saboda dan ce mafi inganci aya ce daga cikin ayoyin cikin surul fatiha wallahu alam na'am
Allah ya saka da alkhairi wannan take cewa mijinta tunda su ta aure shi shekara 15 amma Allah ya jarabce shi wai da neman mata tunda ta fahimci hakan take addu'a Allah ya shirye shi tana na fulfulin dare da nayi ne amma shiru tace yaran su hudu a haka zaman ba dadi saboda ba cikakken kulawa tana jin yana kyautata wa yan matan waje na banza kenan sannan take cewa tana dai addu'a amma yanzu mijin ya gundare ta shine take neman dan Allah mallam ya bata shawara
to Allah yayi bala a ce shiru ba kan hudu da ne ta dade tsan shekara 15 mallam dama wani lokacin akan yi kuskure ne mace ta je ta auro miji mai neman mata wanda dabi'ar sa ne wannan kuma kullum muna faɗa a karatukan nan da muke kullum muna faɗa Allah ya jarabu mata wannan zamani mazajen suna neman mata kusan yau in kashe ma mace ma ba za ta zauna ba saboda mijin na neman mata to da yawan su dai gaskiya ba za su zauna din ba abun bai da dadi munin sai ya isa karki ce shiru karki kosa karki ga jiki ci gaba da addu'a ci gaba da roƙon Allah in Allah ya soya da Allah zai baki budi kuma Allah bai barki haka ba at least addu'ar taki ba za ta fada a ƙasa banza ba Allah zai kare miki a yanki Allah kuma ya kare miki lafiyarki ya kare miki mutuncin kai zai debo miki cuta da zai zuba miki a cikin gidanki dole ki je ya gundare ki tabbas to amma dai kamar yadda muka shaba da fatawa kina da zabi gaskiya ko ya gyara ku ci gaba da zama in kuma kin ga akwai cutuwa to zaki iya nema ya sauke miki Allah ki dai ki saki sabon aure ki aure mai addini mai kuma mai kamewa wallahu ta'ala a'lam
Allah ya saka da alkarimi tambaya ta karshe daga kasar waje take cewa ta kasance idan tana karatun Qur'ani idan an zo wajen azaba ko wajen rahama tana tsayawa sai ta roki Allah wannan Allah ya tsare ta daga azaba ko kuma Allah ya mata ya bata aljanna so shine take tambaya hakan da yake da take tayi daidai
ne sunna ne ma mai kyau
okay
a salla ya tabbata a hadisi manzo Allah idan yazo karanta aya ta azaba yana neman tsari yazo karanta aya ta rahama yana neman Allah ya bashi wannan to a wajen salla ma idan mutum yazo yayi wannan babu laifi zai abu ne mai kyau kwarai da gaske kuma zai kara mutum kushu'i da kusanci da Allah da tadabburin alqur'ani mai girma Allah ya kara mana imani
sai tambayar ta bi take cewa yanzu wai lokacin Christmas mostly ana kawo a kasar waje take ana kawo bishiyoyi irin akwai wani Christmas tree haka ana jajjera su dai to amma dai suna yin salla ita tunda ita kadai ce ma tace musulma inda take ma so tace tana yin sallah a wajen sannan tace idan ta je malls haka ita ma mostly tana dan duba dai inda ba mutane haka tana yin sallar ta shine take tambaya duk ba laifi
To, na farko duk wanda yake yana rayuwa a wuri da yake aqalliyar muslima musulmi kadan ne ko ma shi kadai ne musulmi a wurin dole sai wasu abubuwan ba za su yi ba gaskiya babu laifi dan ta yi sallah a wurin ko ta yi sallah a wani mall in dai wurin yana da tsafta babu kazanta babu laifi za ta yi sallanta ko a gindin bishiyoyin ko a wannan mall din ko muna mata addu'a Allah ya tsare mata imaninta
amin
Allah ya tsare mata imaninta Allah ya sa ta samu ta gayyato mana wasu da yawa su shiga cikin musulunci wallahi ta'ala alam
Allah ya saka da alkhairi akwai Malam Kamal da yake zuwa akwai uncle din shi yayansa wannan na annur din nan wace da Allah ya sa shi a da wannan shugaban gudanarwa na masallacin Allah ya masa rasuwa a kasar waje ce yayansa ya sa shi a da Allah ya ji kansa
to Allah ya gafarta masa ban da ma labari muna fatan Allah ya gafarta masa hidimar da ya wannan masallaci na annur ubangiji Allah ya kai masa gabaransa kuma shi ma Malam Kamal muna fatan Allah ya bashi hakuri ƴaƴansa ma muna musu taziya da ƴan uwa gaba daya da ma masallacin annur din gaba daya dake Abuja duka muna musu addu'a Allah ya bada hakuri Allah ya bada dangana Allah ya sa mu cika da imani Allah kuma ya ji kan magabatan mu abin da suka turo da addu'o'i suke bukata Allah ya biya bukata masu ciwuka da larurori Allah ya yaye musu muna fatan Allah ya sa mu cika da imani ya sa mana albarka cikin ujurorin mu da rayuwar mu da tafiye-tafiyen mu da zamu yi muna fatan Allah ya sa mana kabuli da karba a cikin mai kama da cikin sauki marasa lafiyar mu Allah ya ba su lafiya masu lafiyar mu ubangiji Allah ya tsare musu lafiyar su wannan kasa ta mu Allah ya ba mu lafiya zaman lafiya kwanta mana da hankali Allah duk wanda za su tashi hankalin mu su jefa mu cikin firgici Allah kaka ba su nasara Allah ya kara mana imani سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله